daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan kodaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan kun gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahrawo Aminu Fage muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare.
Limu Almu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallagawa ta sojoji biyar da suka fadi a fagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga ƴan ta'adda.
Muna dauke da karin bayani kan yadda jana'izar ta gudana wacce ta samu halartar wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya. Sannan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta zargi jam'iyyar APC mai mulki da shirin yin magudi a zaben da ke tafe. Ko da yake APC ta musanta zargin, muna kuma tafa da wani rahoto daga Kamaru. Fashin me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa, menene fatan ku kan shekara mai zuwa? Waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshin su daga gare ku idan mun buɗe layukan mu an jima. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma a tafi da labaran wasanni daga Najeriya, amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Kasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leken asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. Jami'an hukumar tsaron tarayyar ta Rasha FSB sun fitar da wata takardar bayani a yau ɗin nan Litinin mai cewa tun ranar 28 ga wannan watan na Disamba aka kama ba'amurken mai suna Paul Whelan yayin da yake take-taken leken asiri kuma an fara binciken wannan laifin. Basu bayar da ƙarin bayani ba, to amma kamfanin dillancin labaran na Rasha ya ce Whelan zai fuskanci fursunan tsawon shekaru 20 muddin aka same shi da laifi. Nan take dai jami'an gwamnatin Amurka basu ce komai ba. Wannan kamun na faruwa ne a daidai lokacin da zarge-zargen leken asiri ke dada sukurkuta dangantaka tsakanin Rasha da yammacin duniya, ciki har da batun su sa guba ga wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da diyarsa a Burtaniya da kuma samun wata ƴar Rasha da laifin leken asiriya Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa yau Litinin cewa Amurka na sane da kama wani ba'amurke da Rasha ta yi. Ma'aikatar bata wani ƙarin bayani ba saboda abin da ta kira buƙatar sirri. Shugaban Amurka Donald Trump a yau ɗin nan Litinin ya amsa cewa ba dukkan inda yake so a katange akan iyaka Amurka da Mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya buƙata a yi tun farko ba. Bamu taɓa yin watsi da batun gina katangar kamar yadda kafafen yaɗa labarai ke iƙirari, a cewar Trump a kafar Twitter. Yana mai nisanta kansa da furucin John Kelly, shugaban ma'aikatan fadar White House mai barin gado, wanda ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ƙarshen mako cewa tuni gwamnatin Trump ta yi watsi da batun gina cikakkiyar katanga. Amma Trump ya amsa cewa yayin da za a katange wasu sassan kan iyakar, wasu ƙwararru da ke aiki kan iyakar sun bayar da shawara a gina katangar da ake iya ganin mutum ta ramukanta ko gilashi don sa iya ganin abin da ke faruwa a ɓangarorin biyu. Shawarar da ya ce ta yi ma'ana. Jami'ai a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau ɗin nan Litinin, kwana guda bayan gudanar da zaben wanda ya fuskanci magudi da kurakurai a rijistar masu kada ƙuri'a da kuma bacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben. Tuni zaben ya fuskanci suka saboda rashin tsari da zarge-zargen magudi da kuma lalacewar na'urorin zabe. yayin da dukkanin fitattun ƴan takarar shugaban ƙasar biyu ke nuna ƙwarin gwiwa yiwuwar nasara a zaben. Masu suka na cewa wannan rudani shirye-shirye ne kuma an yi shi ne saboda jam'iyya mai mulki ta samu dalilan ci gaba da mulki. Dama tun a shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaben na jiyar Lahadi. Amma aka yi ta dagewa saboda abin da jami'ai suka ce matsaloli ne na tsari. Tsohon kamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya cicciki shugaban Amurka Donald Trump inda ya kira shi da barar gaskiya kuma mara da'a. Tsohon kamandan sojojin a Afghanistan ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a wani shiri mai suna labaran wannan mako. This Week News Show a Turanci cewa ba na tunanin shugaban Amurka Donald Trump na faɗar gaskiya.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda a yau ne aka yi jana'izar wasu dakarun kasar biyar da suka mutu a wani harin kwanton bauna da aka kai kan dakarun haɗin gwiwa da Najeriya da Niger ɗin suka kafa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci akan iyakokinsu. Wannan harin ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata. Gashi Aibu Mani da ƙarin bayani daga Maradi.
Limamu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallar gawa ta sojoji biyar da suka fadi a fagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga ƴan ta'adda a garin Dumburum da ke kilomita 20 iyaka da Zamfara da Maradin Niger. Wannan ita ce karama ta ƙarshe da aka yi ma sojojin da suka fadi bisa ga halartar gwamnonin jihar Zamfara Dr. Abdul Aziz Yare Abubakar da gwamnan jihar Maradi Malam Zakaru Umaru duka a gaban idan ministan tsaro Malam Kalla Muntari Asalima ga gwamnan jihar Zamfara Dr. Abdul Aziz Yare da ta'aziyya.
Mu kawo ziyara ta jajantawa ƴan uwanmu a al'ummar Maradi ƙarƙashin jagorancin gwamna da kuma wakilin shugaban ƙasa shine ministan tsaro akan hatsarin da aka samu inda ƴan ta'adda suka yi ma jami'an tsaron mu kwanton bauna. Wannan a jihata wannan al'amari ya faru, sannan kuma wannan haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatin Niger da Najeriya ganin cewa an dakushe wannan ta'addanci, sai na ga ya zama wajibi a matsayina na wakilin shugaban ƙasa mu tattake in shigo Maradi domin in jajanta ma ainihin al'ummar Niger da iyalan waɗanda wannan al'amari ya auku a kansu.
A daya bangare shi ma gwamnan jihar Maradi ya bayyana matakan da ƙasashen Niger da Najeriya suka ɗauka a burin tabbatar da kwanciyar hankali da walwalar al'umma dukiyoyinsu.
Umurni ne wanda shi shugaban ƙasa ya ba mu duk abin da ya shahe su, ya umurce mu da cewa mu dauka tamkar mu ne abin ya shafa, saboda haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba da mu da saraki ga sunan suna ba da kokari da jami'an tsaron mu har ta kullum za mu yi tsayin daka mu fuskanci waɗannan matsaloli.
Kididdiga ta ƙarshe ta ba da adadin sojojin Niger biyar suka mutu fagen daga da raunata, bangaren sojojin Niger biyar su ma suka rasa da goma kuma suka jikita, sannan bangaren ƴan ta'adda kimanin goma suka mutu da aka samu jikitar da dama. Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger.
To a gaida Shaibu Mani za mu sake komawa jamhuriyar ta Niger nan gaba kadan. Amma kafin nan bari mu leƙa makwabciyar ta Najeriya, inda jam'iyyar adawa ta PDP ta ce jam'iyyar APC mai mulki na shirin tafka magudi a zaben da ke tafe, kamar yadda shugaban jam'iyyar Barista Tanko Beji ya faɗa a wani taro da jam'iyyar ta gudanar a birnin Kwantagora. Sai dai kamar da za ku ji a wani rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana, jam'iyyar ta APC da hukumar zaben ta INEC a jihar ta Niger sun musanta wannan zargi.
Ga dai kaɗan daga cikin abinda shugaban PDP ke cewa akan wannan al'amari.
Zan koma kan hukumar zaɓe. Akwai wani gida Amina, an tara mutane da na'urori ana koya musu inda za a yi magudi.
To na kira jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger Malik Madaki Wase, inda yace babu gaskiya akan wannan labari.
Musan da wannan kuma mun shiru akan rashin wa amma ina kuke ganin su PDP sun samu wannan labarin
a to na za ku sai
shi ma dai sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Ismaila Modibo ya nesanta APC daga wannan shiri
kuma in har shugaban jam'iyya na jiha zai fito yayin irin wannan kalamai to ya rage haƙi gare ku ƴan jarida da jami'an tsaro ku sa shi gaba ya nuna muku wannan gida saboda a ceci wannan ƙasa gabaki daya amma a sani da nayi jam'iyyar APC bata taɓa ko tunani ko mafarki na aje a saci ƙura'a ko ayi wani abu ba
taron PDP dai na Kwantagora ya sama halartar tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a wajen taron
jama'a dole ne mu tsare abin da muka ce mu kuma tabbata mun yi yau a Najeriya baki daya a arewa ne kadai ake jin kashe-kashe Zamfara, Benue, Taraba, Borno, Kaduna, Yobe to kwanaki ma har ta shigo gidajen mu dole a samu tsaro a kasar mu
amma a gefe guda sakataren tsare-tsare na APC Ismaila Modibo ya ce kalaman tsohon gwamnan bai damun gwamnatin APC a Najeriya domin kuwa suna kokarin tabbatar da ingantuwar tsaron da ma walwalar jama'a Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mila a Najeriya
da muka sake komawa jamhuriyar Niger kuwa hukumomin kasar sun kaddamar da bincike domin tantance gaskiyar wani rahoto game da wasu bayanan da ake zargin na ƙarya ne da kamfanin wayar sadarwa ta tafi da gidanka na Orange ya bayar da nufin kaucewa biyan kuɗaɗen haraji ga wakilin murya Amurka Suleiman Barma da ƙarin bayani
tun a watan Nuwamban da ya gabata ne ma'aikatar kula da karɓar haraji ta rufe ofisoshi da shagunan kamfanin Orange Niger a bisa zarginsa da kin biyan wasu kudaden harajin da suka kai miliyan 24 na sefa wanda a cewar kamfanin sun zarce adadin da ya kamata ya biya a ka'idance lamarin da yasa aka garzaya kotu kuma a cewar masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi matakin gwamnatin ta Niger ya yi daidai
misali yau sai a tashi kamar wannan kamfanin Orange ya ci riba miliyar 1000 amma sai ce ma gwamnati ya ci riba miliyar 500 to a bisa wannan miliyan 500 ne gwamnati za ta amsa haraji to kuma duk da haka nan ba su badawa gashi an yi rasko ne ga abin da su zuba ma gwamnati ba su badawa
wata takarar da ke yawo a kafafan sada zumunta na cewa hukumomi sun kaddamar da bincike akan zargin shugaban kamfanin Orange Niger Dominique Aubert da yunkurin kewayewa hanyoyin biyan haraji saboda an umarci jami'an shige da fice Niger su hana masa fita daga wannan ƙasa binciken da na gudanar domin tantance ainihin tushen wannan takarda sun tabbatar min da sahihancin abubuwan da ta kunsa Alhaji Salisu Amadu na daga cikin ƴan fafutukar da suka shafa shekara guda suna matsawa gwamnatin Niger lamba akan bukatar ta karɓo kudaden haraji daga hannun kamfanonin ƙasa da ƙasa
mu wannan abu muna kallon shi bisa kan duk abin da muka faɗi ake komowa a kai kai ce dan ka a ce ƴan sute civil gaskiya abin da kuka faɗi gaskiya ne kuma muna tabbatar da shi kuma akwai fanni na siyasa siyasanci mu abin da muka faɗi ne kuma kogo muna kuɗin shi da babban murya su ne wanda suke da kuɗi kuma dole sai sun biya lamu harajin ƙasa a ba ƙasa hakinta
dukkan wani yunkurin jin ta bakin Orange Niger ya citila domin daraktan watsa labaran kamfanin Sa'id Aikau da na tuntuba ya sanar da ni cewa ba za su ce komai ba a yanzu amma za su waiwaye ni idan lokaci yayi ko da yake wani jami'in hukuma ya ce min akwai yiwuwar samun sulhu a tsakanin bangarorin da ke wannan takun saka kananan ma'aikata kimanin 52,000 da wasu manyan ma'aikata 532 ne ke karkashin kamfanin Orange Niger saboda haka wasu ke ganin matakin hukumomin na Niger na iya jefa wasu ƴan kasar cikin kuncin rayuwa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger
gaida Suleiman Mani Barma yanzu kuma sai kasar Kamaru inda wasu daga cikin jama'a kasar suke ta bankwana da shekarar me da shekarar nan mai karewa yayin da suke marabtar shekarar 2019 ta hanyar dora alamuran da ke wakana kasar akan ma'auni ga Muhammad Awal Garba da karin bayani
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokari na shiga sabon shekarar 2019 cikin wani hali na kakanikan yi musamman a jihar Arewa maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru bangaren da ƴan awarin kasar suke fafutuka na neman ƴancin su mazauna a bangaren sun ce ba wani abubuwan da suke gudana a yanzu haka domin murnan bukukuwan ƙarshen shekarar 2018 Alhaji Abdulkadir mazauni ne a birnin Baminda
da muke gani dai kam wannan kam sai Allah amma na tsoro ma shiga ta sabon shekara abin bar bacewa zai matakin da suka dauka wanda suke da shine tun bayo ba a ƙara sojoji a ƙara kama mutane a kulle a ƙara bona gidaje a ƙara harba mutane shikenan
dan kasar Jamhuriyar Kamaru dai sama da miliyan 10 ne a yanzu haka suna da rayuwar su kasancewa irin halin na talauci da ake fama da shi a fadin kasar sai kuma ta bangaren jihar Arewa mai nisa inda ake artabu da maharan Boko Haram barista Yaya dan kasuwa ne shi ma ga abin da ya labarta mana
alhamdulillah ya gaskiya Muhammad Awal muna ganin ci gaba sosai duk da rashin tafiyan harkan kasuwanci da dai sauran abubuwa da duka sun zaya amma matsaloli na bangaren tsaro a wannan arewacin Kamaru gaskiya mun samu sauki sosai gwamnati ta yi kokari sosai a game da wannan ayyuka na wanda aka yi a cikin wannan shekaran muna tsammanin kuma in Allah ya da shekaran da zamu shiga kuma gwamnati za ta yi mana aiki game da hanyoyi da kuma wasu abubuwa na more rayuwa a wannan yankin namu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Bari in dauko misali da Sudan sai in gaya muku.
Kashi me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa menene fatan ku dangane da shekara kuma mai zuwa waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshin su daga gare ku amma kafin nan mu ci gaba da sauraron wannan waka
Sassafa sarraba sanjar ta shiga uku kullum rijima suke da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna in Najeriya karamu yardar zancen ƴan baka ce maraba ma daukaka duk masu fadin haka mai yasa su ba sa yin haka gan sadin kule mun lura lallai su suna san juna
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555 to kana manta na tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna wane ne kan layi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mamu Lalo barka da aiki.
Barka da dare Alhaji Musa.
So alhamdulillah gaskiya al'amari kamar inda kai tambaya dangane da wannan shekarar da tafiya da kuma wacce muke fata za mu shiga. Yawa to muna da fatan abubuwan da ya faru kamar irin su kidnappers da sauran wasu abubuwa da shi a bayani ta irin Boko Haram da sauran su to muna fatan yadda muka wuce wannan shekara to muna fatan wannan shekara za mu shiga kada Allah subhanahu wataala ya kawo irin waɗannan abubuwa cikin wannan sabon shekara kuma abubuwan da muka yi wanda ke ba daidai ba Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana kuma muna fatan mutane al'umma za mu tsaya mu shigar da zuciyarmu cikin mai kyau a cikin wannan sabon shekara kuma zaɓen da za mu shiga na wannan sabon shekara tunda a ciki za a yi wannan zaɓe muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma muna kira daga ƙarshe da kira ga matasa bai kamata a ce matasa su yi kokari da za su shigar da kansu hayaniyar siyasa a wannan sabon shekara ba mutum ya zama da zuciyarsu fresh ya kasance komai ya tafi mai daidai.
To muna godiya Alhaji Musa, zamu je jihar Naija. Wani ne kan layi?
Dauda ne Kaboji, anguwan Maje, Niger State, Nigeria.
To muna jin ka.
Ni fata na wannan second da ke za ta zo. Allah ya sa wannan zaman da ke gaban mu a yi shi lafiya, a kaje shi lafiya. Mun kuma muna ke bukata a yi muna ga wannan jiha ko a Nigeria gaba daya. Matsalan wutan nefa da ke damun mu da hanyoyin da suka lalace na mota. Da ruwan sha da sauran abawa su muke so a yi muna wannan shekara mai zuwa.
To madalla, mun gode. Bari mu je jihar Sokoto. Wanne ne akan layi?
Assalamu alaikum. Muhammad Lala kana magana da Kabiru Abubakar Bulan, yaki shagari local government Sokoto State Tarayya Nigeria.
To Alhaji Kabiru, barka da dare.
Yawwa, to gaskiya dai muna godiya da Allah da ya kawo mu karshen wannan shekara, muna tarin kuma insha Allah za mu shiga sabon shekara. Abinda muke son mu gani ga shugabannin mu musamman ma mazauna karkara, gaskiya akwai abubuwa da dama waɗanda ka ci mana su a kwariya, kamar tsarin rashin hanya, ruwan sha mai tsafta, uwa uba musamman ma wasu jihohi gaskiya suna fama da matsalar tsaro. To ya kamata ainihin shugabannin mu da gwamnoni da shugaban kasa da dai sauran duk wani mai wada zaki, don Allah su jibi irin halin da talakawa su suke ciki. Wannan alkawari na suka dauka na cewa don Allah ya ba su mulkin gaba za su yi adalci. To su san ne ha cewa in Allah ya so abin ga abin tambaya na gobe kiyama, in Allah ya kai mu. To ya kamata.
To muna godiya Alhaji Kabiru daga Sokoto, za mu je jihar Bauchi. Wani ne kallai?
Kana magana da Garba Ibrahim Azari da Barmukafu.
Yawa, to muna jin ka Garba Ibrahim.
Muna godiya ga Allah da Allah ya nuna mu wannan shekara da sabon shekara. Da fatan dukkan wasu matsaloli da wata musiba Allah kare mu. Shugaban mu Muhammadu Buhari, Allah ka bashi nasara, domin wannan bawan Allah, Allah saka masa da alheri wajen dawo mana da mutunci da yi a duniya. A matsayin mu ƴan Najeriya, bawan Allah ne ya dawo mana da mutunci, Allah saka masa da alheri, kuma Allah ya tabbatar mana da shi a shugaban kasa.
To muna godiya Alhaji Garba Ibrahim daga Bauchi, zamu je jihar Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Khalid Abdullahi daga nan Katsina.
Yawa, to muna jin ka Malam Khalid.
Ni fata na a cikin wannan sabon shekara Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan ta'addan ciki da faruwa a jihohin mu da kasar duniya baki ɗaya daga musulmi.
Muna jin ka Malam Khalid.
Muna fatan Allah kawo mana tsaro a cikin duniya baki ɗaya, wannan kashe-kashe da ake, Allah sai da mana su.
To amin suma amin. Lambar da za a kira mu ne da godiya.
Nagode.
Madalla. To ga kira mun samu daga Zamfara. Wani ne kan layi?
Abdullahi ana ruwa Katuru, Shinkata local government.
Yawa, muna jin ka Abdullahi.
To ina muku barka da fata alheri na shiga sabuwar shekara.
To mu ma haka Malam Abdullahi.
Kuma wani lokaci ikan nukan neme ku sosai, domin ni mai sauraren ku ne, amma dai yanzu Allah ya bani sa'a na same ku.
Allah sarki, mu mun yi matuƙar farin ciki da ka same mu.
Da fatan za ku kore da lamba na dan saboda wani lokaci.
Ai Malam Abdullahi, na'ura ce ke ɗaukar lambar, ba ma ganin lambar ma masu kira, sai dai ita ta zaɓi wanda ya shigo. Da fatan za ka ci gaba da gwadawa, wala Allah idan kai sa'a sai ta ɗauki lambaka. Muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Muna magana da Baba Malami.
Yawa, to muna jin ka Baba Malami.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Ina farin ciki da kama ku da nayi wannan karo, kullum ina ta kokari, Allah bai ba sai
Allah
ya kama mu.
Yau filin namu ya samu sabbin shigowa, mu muna farin ciki da ka same mu Malam Babu Malami.
To alhamdulillah.
Menene ra'ayinka dangane da shekara mai karewa da kuma mai shigowa? Fatan
ra'ayina shine ina roƙon gwamnatin tarayya kokarin da ta yi a baya ta karfafa kokarin da za ta sake yi a gaba don zaman lafiya. Muna fatan kuma Allah Ubangiji ya ba mu nasara a cikin abin da za mu fuskanta a gaba.
To madalla, muna godiya Baba Malami. Za mu nausaya zuwa can jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
To Mahamud Lalo, barka da yammaci, kuma mu barka da dare al'ummar Najeriya.
Yawa, barka da dare.
Sunana Rufai Kakan Zaria daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To ra'ayina a kan wannan sabuwar shekara da za mu shiga, Ubangiji sarki Allah ya sa mu shiga lafiya, kuma kiran da za mu yi ma shugabanninmu na Najeriya, gaskiya muna fuskantar matsalolin hanya yana da cewa shugabannin mu na Najeriya su mai da hankali akan hanyoyin mu domin misali a ce hanyar da zai fito daga Kebbi zuwa Nasarawa hakika gaskiya an samu wani babban hatsari wanda ya faru a cikin kwanakin baya bayan nan gaskiya wannan hatsarin kuma ya yi muni mamun lalo inda aka samu rantsara aka mutane tara gaskiya abun takaici ne a ce kasa kamar Najeriya a ce lalacewar hanya ya yi wa kasar nan.
To muna godiya Mallam Rufai da fatan waɗanda ke da alhakin kula da wannan hanya suna jinka. Za mu ji jihar Adamawa. Wane ne akan layi?
Umar Bato.
Yawa, to muna jinka Umar.
Alhamdulillah, mun gode Allah. Ya nuna mana sabon shekara. Allah ya mu gama lafiya. Alhamdulillah.
Kau muna godiya Umar daga jihar Adamawa kuma da wannan kira naka mu kawo karshen dauka waye naku muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma zamu je ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta tabbatar da cewa za a fafata wasan sada zumunci tsakanin Najeriya da kasar Masar ne a cikin filin wasa na tunawa da Stephen Keshi da ke Asaba babban birnin jihar Delta da ke kudancin kasar ta Najeriya. Tun a ranar 20 ga watan nan na Disamba ne hukumar kwallon kasar Masar ta bayyana cewa kungiyar kwallon kasar za ta buga wasan na sada zumunci da takwararta ta Najeriya. Wasan zai zo ne kwanaki hudu bayan da ita ma Najeriya ta buga nata wasan na neman gurbi da kasar Seychelles a wannan filin wasan. Kungiyar kwallon kafar Fulham ta Ingila ta ce za ta dauki tsatsauran mataki akan kalaman wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan ta Abubakar Kamara a kafafen sada zumunta na internet bayan da kungiyar ta yi galaba akan Huddersfield a wasan Premier ranar Asabar da ta gabata. Kamara dan shekaru 23 ya kasa zura kwallo a penaltin da ya buga bayan da ya hana wanda kungiyar ta yi matsayar zai rika buga mata penalty Alexander Mitrovic damar bugawa. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta Fulham ta bayyana kalaman batanci da wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan nata a kafafen internet da cewa cin zarafi ne. A fagen wasan tennis kuma zara ta biyu na duniya Roger Federer a bangaren maza da Serena Williams a bangaren mata za su fafata wasan tennis tare karon farko a tarihi inda kasar Switzerland za ta kara da kasar Amurka a gasar cin kofin Hopman a gobe Talata. Za su buga matakin mutum ɗaya-ɗaya na maza da na mata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To karfe 4 na yamma ne saura minti 3 anan Washington DC ga labarai a takaice.
Mutane biyu sun mutu bayan da wani bom ya fashe a kofar shiga wani babban shago a kudancin kasar Philippines. A yau din nan Litinin mutane fiye da 24 ne suka samu raunuka a wannan harin da ya faru. Daga bisani ƴan sanda sun bankado bom na biyu wanda bai tashi ba a wani sashen wannan babban shago. Babu wani ko wata kungiya da suka dau alhakin wannan harin. Tsohon kwamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump inda ya kira shi da marar gaskiya kuma marar da'a. Jami'ai a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau din nan Litinin kwana guda bayan da gudanar da zaɓai wanda ya fuskanci magudi da kurakurai a rijistar masu kada ƙuri'a da kuma bacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben. Shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan Litinin ya amsa cewa ba dukkanin inda yake so a katange akan iyakar Amurka da Mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya buƙaci a yi tun farko ba.
To masu sauraro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryen mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Na misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin ita Zahrau Aminu Fage da taya ni gabatarwa da Julie Letus Christian da ta haɗa mana shirin baki ɗin sa. Sai injiniyan mu David Magnus Mahmud Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan za a yi bukukuwan wato sabo shekara lafiya.